Root, bonsoir.
Bonsoir.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Ibrahim Ka Almasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daren yau talata 11 ga watan Maris na shekarar 2025 da fatan masu azumi an sha ruwa lafiya a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kamfanin man NNPCL na Najeriya ya katsa cinikayyar sayan albarkatun mai da kudin naira da ke tsakaninsa da matatun man cikin gida lamarin da ake fargaban yana iya kawo karin farashin man fetur to ko me masharhanta ke cewa game da wannan batu
idan muka kalli abin da ke faruwa tsakanin NNPC da waɗannan ƴan kasuwa na cikin gida dama mun san arina an saci zanin mahaukaciya
Relwani Ladan mai sharhi kan harkokin yau da kullum kenan za ku ji ƙarin bayani nan gaba. A yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan batun kalubalen farashin man fetur a Najeriya da ma jamhuriyar Niger inda a baya-bayan nan rahotanni ke bayyana cewa wasu sassan kasar na fuskantar matsalar man fetur. Lambar da za a kira a bayyana ra'ayi ita ce 1-202-980-6850 kada a manta a sanya alamar plus a gaban lambar sannan kuma za mu kawo muku shirin Allah daya gari bambam wanda Ramata Garba baba ta shirya za ta kuma gabatar amma yanzu dai ga labaran duniya
to assalamu alaikum mai saurare ga labaran jami'an gwamnatocin Amurka da Ukraine sun gana yau talata a Jidda kasar Saudiya don tattaunawa a kokarin kawo ƙarshen yakin Ukraine inda dukkanin bangarorin biyu ke cewa Ukraine ta yi na'am da shawarar da Amurka ta gabatar ta tsagaita wuta na tsawon kwanaki 30 wani bayanin haɗin gwiwa da aka fitar bayan tattaunawar na cewa Ukraine ta bayyana shirinta na yin na'am da shawarar Amurka ta cimma tsagaita wuta na tsawon kwanaki 30 ba tare da bata lokaci ba wanda ana iya tsawaitawa muddin bangarorin biyu suka amince wanda kuma ya danganta ga yadda Russia ta amince da shi da kuma aiwatarwa tare Amurka za ta tuntubi Russia da cewa idan fa ta mayar da martani kwatankwacin wannan zai yi tasiri matuƙa wajen cimma zaman lafiya Bayanin ya kara da cewa Amurka za ta kawo ƙarshen dakatar da musayar bayanan sirri da Ukraine kuma za ta ci gaba da taimaka mata. Wani dan bindiga ya afka wani otel a birnin Baletwayne na kasar Somalia a yau dinnan talata ya kashe mutane akalla 5 wanda hakan ya janyo daukar mataki wanda har yanzu ana kai a cewar wani ganau da wani dan majalisar dokokin Somalia. A wata hira da sashen Somaliyanci na muryar Amurka dan majalisar dokoki Dahir Amir Jesau ya ce dattawan wannan wurin da jami'an gwamnati na ganawa a otel din na yankin tsakiyar Somalia a lokacin sun kai hari kan otel din da asubahin yau da farko daban sannan sai wani dan bindiga ya afka ciki akalla mutane 5 ciki har da wasu dattawan da ake girmamawa aka kashe sannan wasu kuma 5 aka raunata a cewar Jesau Hafsoshin rundunar sojin kasar Uganda yau talata ya ce kasarsa ta girke da karuna musamman a Juba babban birnin kasar Sudan ta Kudu saboda ta bakin sa a kare birnin yayin da ake fargabar yuwar tankiyar da ke tsakanin shugaba Salva Kiir da mataimakin shugaban kasa na daya Riek Machar ta wato ta gawurta a yakin zuwa yakin basasa zaman daddar da ya dada karuwa a yan kwanakin nan a Sudan ta Kudu mai arziki man fetur bayan da gwamnatin Kiir ta kama wasu ministoci biyu da wasu manyan jami'an soji da dama masu alaka da Machar wannan kami da aka yi a Juba da kuma mummunan tashin hankalin da aka yi a garin Nazir da ke arewacin ƙasar. Ana masu ganin al'amuran da ke iya kawo cikas ga yarjejeniyar zaman lafiyar da aka cima a shekara ta 2018 wadda ta kawo ƙarshen yakin basasar da aka shafe shekaru biyar ana yi tsakanin sojojin da ke biyayya ga kirar da macar inda aka kashe rayuka wajen kusan 400. Tokar fa'a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu ra'ayin riƙau a Isra'ila na maraba da shawarar da shugaba Donald Trump ya gabatar kan makomar Gaza mai kira ga Falasɗinawan Gaza wajen miliyan 2,300 su bar yankin. Suna masu cewa ƙarfafa ƙaura bai saba ma dokar ƙasa da ƙasa ba. Falasɗinawa dai sun watsi da wannan shawarar. 'Yan ɓangaren rajin kare ƙasar Isra'ila na masu ra'ayin riƙau a Majalisar Dokokin Isra'ila sun yi wani taro na musamman ranar Lahadi inda suka yi na'am da shawarar ta shugaban Amurka Donald Trump mai cewa a sake wurin zama ga Falasɗinawa miliyan 2,300 a wajen Gaza. Ministan harkokin kudin Isra'ila Bezalel Smotrich ya ce zai kafa abin da ya kira hukumar harkokin ƙaura a ma'aikatar tsaro don ƙarfafa gwiwa ga Falasɗinawa masu son barin Gazar. Ministan tsaron Isra'ila Bezalel Smotrich ya faɗi da harshen Ibraniyanci cewa ya ce duk wani kuɗin da za mu kashe wajen ƙarfafa gwiwar masu ƙaura ba zai kai asarar da za a yi wajen yaƙe-yaƙe akai-akai ba. Kasafin kuɗi ba zai kawo tangarɗa ga wannan tsarin ba. Wannan ba wani tsari ba ne kawai, wani shiri ne na samun wato canji mai cike da tarihi a gabas ta tsakiya da kuma Isra'ila.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rahotanni sun bayyana cewa kamfanin albarkatun man fetur na Najeriya na NNPCL na gab da katsa cinikayyar sayan albarkatun mai da kuɗin naira maimakon dala da ke tsakaninsa da matatan man cikin gida, ciki har da matatar Dangote. Dama dai kamfanin ya ƙulla yarjejeniyar cinikayyar da kuɗin naira ne tsawon wata shida, wanda a wannan watan wa'adin yarjejeniyar ke ƙarewa, amma kamfanin na kan tattaunawa da matatan don sabunta yarjejeniyar. Masana na ganin ya kamata kamfanin NNPCL ya ƙara la'akari da buƙatun 'yan ƙasa a matakan da yake ɗauka. Wakiliyar muryar Amurka Ruqayyah Basha na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A shekarar da ta gabata ne kamfanin na NNPCL ya cimma yarjejeniyar cinikayya tsakaninsa da matatan cikin gida da kuɗin naira domin bunƙasa tattalin arzikin ƙasar da kuma farfaɗo da darajar kuɗin ƙasar. Olufemi Sonoyi, da ke matsayin shugaban sashen sadarwa na kamfanin NNPCL, ya tabbatar da katsewar cinikayyar albarkatun man a kuɗin naira tsakaninsu da sauran matatun mai da ke cikin ƙasar. A wata sanarwa da kamfanin ya fitar mai ɗauke da sa hannunsa, Olufemi ya ƙara da cewa tun farko kamfanin na NNPCL ya cimma yarjejeniyar cinikayyar ne na tsawon watanni shida, wanda a ƙarshen watan Maris ɗin nan ne yarjejeniyar cinikayyar ya zo ƙarshe, kuma yanzu suna ci gaba da tattaunawa ta yadda za su sabanta yarjejeniyar. Na tuntuɓi kakakin gamaryan ƙungiyar masu matatun mai na cikin gida Eche Iduko game da katsewar cinikayyar albarkatun mai tsakaninsu da kamfanin NNPCL, inda ya rubuto min cewa tabbas sun kawo ƙarshen cinikayyar albarkatun mai tsakaninsu da kamfanin na NNPCL rubu'in farko a watan Maris ɗin da muke ciki, wanda kuma hakan yake a cikin yarjejeniyar cinikayyar. Iduko ya ƙara da cewa suna ci gaba da tuntuɓar ɓangaren gwamnatin ƙasar domin ta sabanta musu yarjejeniyar cinikayyar, wanda har izuwa yanzu ba a cimma hakan ba. Ralwanu Ladan, ɗaya ne daga cikin masu sharhi kan lamuran yau da kullun, na ganin gasar ƙayyade farashi tsakanin kamfanin albarkatun mai na NNPCL da kuma ta Alunkwa Dangote ya yi tasiri wajen rashin sabanta yarjejeniyar cinikayyar albarkatun mai a kuɗin naira.
Idan muka kalli abin da ke faruwa tsakanin NNPC da waɗannan 'yan kasuwa na cikin gida, Dama mun san arina an saci zanin mahaukaciya. Dangote ya fara sauke farashin mai wanda yake har ƴan ƙasa sun fara jin daɗi a kai. Mun san su NNPC a matsayin su na kamfani ba za su ji daɗin wannan abin ba. Dama muna tsammanin za su fito da wani abu kalar haka. Idan aka ce za a bijiro da wannan irin yaƙi tsakanin su da ita NNPC wadda tana da wani reshe haɗe da gwamnati, me kake tsammani sauran wasu ƴan ƙasa masu kishi masu son su zo su buɗe wani abu anan ba za su yi ba?
Ko yaya masana tattalin arziki ke ganin irin turkatarkar cinikayyar kasuwanci da ke faruwa tsakanin kamfanin na NNPCL da kuma sauran kamfanonin matatun mayi na cikin gida? Yushau Aliyu masanin tattalin arziki ne a Najeriya.
Wannan kamfani na NNPCL yana ɗaukan sauran kamfanonin da ke hada-hadan man fetur a matsayin kishiyoyi ne, kuma hakan bai daidai ba. Buƙatuwan waɗannan kamfanoni a hannun ƴan ƙasa ya fi mana amfani, kuma buƙatuwan a saida musu da man fetur ɗin ya fi mana amfani a bisa zuwa a jinginar da man fetur ɗinmu ko kuma a siyar da shi. Saboda irin buƙatuwan da ake da shi, waɗanda kuma waɗannan kamfanoni za su iya taimaka ma tattalin arzikin ƙasa a sa a cikin gidan da kuma wajen ƙasan.
‘Yan ƙasar dai na shaida ganin rangwamen farashin litar man fetur a ƙasar bayan cimma yarjejeniyar cinikayya tsakanin kamfanin NNPCL da kuma sauran kamfanonin matatun mayi da ke cikin ƙasar. Ruqayyah Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.
A gaida Ruqayyah Basha, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tasharmu ta VOA Africa akan mita 200.5. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wani gari wani garin da ake kurba manya da zalla,
wani gari
bai kai gabas da nisa ba,
wani gari
bai canje da asuna ba,
wani gari
bai kai arewa hali ba.
Madalla, to jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah ɗaya gari bamban. Watan Ramadan wata ne mai matuƙar daraja ga musulmi a faɗin duniya. Lokaci ne na gudanar da azumi da yin ibada da neman rahamar Ubangiji. Amma ga musulmai da ke zaune a sassan Turai, yin ibada da kiyaye dokokin addini a lokacin azumin na tattare da wasu kalubale na musamman.
Ba duka ba suke son addini nan mutanen Nasaru.
In sun ganka kai kana musulminci ko kuma ka sawo an kaya da yake nufin na musulmi ne, abin yana ba su tsoro, kai kada kanka kana sanin ba su son haka.
Wasu na kokawa da yanda za su iya daidaita aiki da azumi, yayin da wasu ke fuskantar matsalar kauda ido kamar yanda addini ya tanadar.
Addini yana so mutum ya zama ya kama bakinsa, ya kama idansa daga kallon haramun da makamantansu.
In ka huto zaka ga wanda ta yi shiga mai kyau, in ka huto zaka ga wanda ba ta yi shiga mai kyau. In ka kauda idanka kuma zaka zauna lafiya. In kuma ka tsaya kana kalle-kalle kai kai gano ma kanka.
To a cikin shirin na wannan makon za a ji daga bakin wasu ƴan Nijar da ke zaune a Faransa da kuma wani likita da ya taɓa rayuwa a Turai da yankin Asiya da zai bayyana mana waɗannan matsalolin da kuma yanda za a iya shawo kansu. A biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni, Ramatu Garba Baba.
Sunana Mama Sani Ali Adam, mazaunin Faransa. Ita ƙasar Turai gaskiya alhamdulillah za mu ce, saboda in Allah ya kawo ka Turai za ka ga yanda tsarin yake tahiya, akwai bambanci akan ƙasashenmu ma wanda ake ganin kaman ƙasashe ne wanda muna da yawancin musulmi.
akwai irin aikin da in kana yi bayyawa ka samu tarawihi kullum, kuma akwai irin aikin da in kana yi zaka yi samu tarawihi kullum. Misali daban da wani aiki da nake zuwa an yi da daddare, kaga ai zan yi samu in salat tarawihi a kodayaushe wanda misala ko guda akan salat tarawihi.
Ni sunana Ali Usaini, mazaunin Faransa. To shi nan addini kana yin shi da yadda kake so cikin gidanka kawai? Akwai masallataiya da yake cikin su masallataiya, ma kiran sallar ma cikin masallataiya ake shi, ba yadda za a yi kashi shi a waje sai dai a waya ka kashi lokacin sallah ya yi ka tai masallaci, cikin masallaci kai sallar ka. Kuma waccan sallah in ka dawo daga aiki sadafan da lokacin da kake aiki, akwai mutane suna kama aiki lokacin sallah, kuma dole ne za su tafi aiki kenan, ba su samun damar sallar nan saboda sai da safe suke dawowa in sun dai da mareci.
Ka ce ɗaya daga cikin damuwarka akwai yanda ake kallon musulmai a Faransa, me yafi cimatuwa ƙwarya dangane da hakan?
In mun samu kamar sauran ƙasasuwa kamar na san Ingila, musulmi na can su suna rayuwarsu da yake tare da nasarun ma suke mai kowane yana da inci ya yi rayuwar shi, to nan France ba shi ba ne ba. A nan France matsalar ba ka iya bayyana kanka kai musulmi ne, da ka dan gudu wani abu guda na addini shikenan, suwa abin ya ba su tsoro, suwa su kwatanta kama ba su ji daɗin haka ba.
To kamar yadda watakila aka sani, lokacin azumin watan Ramadan lokaci ne da ake so duk wani musulmi mai hali ya taimaka marasa ƙarfi ta hanyar bayar da abinci ko sauran kayayyakin buƙatu. To wannan ma ya kasance wani babban ƙalubale ga musulmai da dama da ke rayuwa a ƙasashen Turai.
Mu sarka mu gida muke tura ta faske, mutanen gida wanda suke Nijar sun fi mu bukata a nan. Munan kana azumin bai da wahala, ma wanda mutane suna cikin kilima ki ma ba guda bane ba. Dan kuma da haka nan kuma ga abubuwan masrufi da yi tsada, duk wani taimako da za ka yi can gida za ka koma yadda ake ce sadaka ka fara ta da gida ka yi ka yi ta waje.
Ga Hajiya Fa'iza Bawa, saboda yanayin wadata a ƙasashen Turai yasa ta kafa ƙungiya da ke taimakawa marasa ƙarfi da kuma masu buƙata ta musamman da ke rayuwa a birnin Kumasin Ghana.
Muna taimaka ma masu ciwo, amma ba masu ciwo kawai ba, marayu da waɗanda ba su da shi muna taimaka musu, saboda mostly special kamar gurgaye da masu makafai haka, kamin su samu abinci ko wani taimako na yana da wuya. So mostly muna taimaka musu purposely, mu zazzana sunan su, mun san adadin su wadanda ke zuwa, muna ajiye someday su zo su register, in yi so ba wani kokuwa wurin a ba kowa abincin shi da kayan azumin shi, sa kowane shekara muna yi.
Allah yana ce azumi nasa ne shi da kansa zai saka masa, to duk waɗannan azumi yake nuna falala, kana yin azumi ne domin ibada, kuma wata ne mai falala da Allah yake yin kamar bonus na rahama da jin kansa yake yanta bayi daga wutarsa, yake shigar da su cikin wake, wasu kuma yake ɗaga darajarsu wanda dama su ba a wutar suke ba wani laifi ne, su yana ɗaga darajarsu a cikin azumi.
Dr. Tahir Lawan Ma'az kenan na sashen nazarin harshen Larabci a Jami'ar Bayero da ke kanan Najeriya, ya shafi shekaru da dama a ƙasar Italiya kafin ya koma gida. A nan dai ya taɓo wasu daga cikin bambance-bambance da ke akwai a gudanar da ibada a Turai da kuma yankin mu na Afirka.
A Turai dole mutum lokacinsa, tunda ba ƙasashe ne da suke da rinjayen musulmi ba, dan haka ba sa la'akari da hatta hutu, ba ma na azumi ba na ranar sallah ma ba sa la'akari da shi. Galibi kuma mutanen mu na Afirka da suke zaune a ƙasashen Turai, kamar yadda na gani a ƙasashen Italiya ai azumi shekara uku, akwai nauyin aiki. Duk mutumin da ya je ƙasashen nan Turai ya je ne domin neman kuɗi, domin ayyuka da aka sani ana yi a Turai. Dan haka za kuma ka ga lokacin azumin yana farawa ne daga wajen ƙarfe 4 zuwa 5 na asuba, kuma ba zai ƙare ba. Wani lokacin shekarun da na azumi na ga yakan kai har ƙarfe 9 saura kwata na dare kafin rana ta faɗa wasu lokutan. Ya danganta da canjin yanayi da shekara. Daga baya kuma kaga mun yi azumin wanda ake yin sallar ƙarfe 7 saura ma zuwa 8, kuma lokacin aiki kuma a Turai yana fara tun da ƙarfe 8 ne har izuwa ƙarfe ainihin 5 na yamma ko karfe 6. Dan haka kusan lokacin gabaki ɗaya da ake ana yin ayyuka ne, kuma ayyuka ba irin namu na ƙasar fasashen Afirka ba, aiki ne da ake yin sa fa awa. Dan haka dole wanda ya saka aiki yana kula da yanda zaka yi masa aiki, dole ka bada ƙarfinka da energy naka ka yi wannan aiki yanda ya kamata.
To doctor, wani ƙarin bayani zaka iya yi a game da batun kauda kai a daidai wannan lokacin da ake gudanar da wannan ibada ɗaya daga cikin shika-shikan addinin Islama?
Addini yana so mutum ya zama ya kama bakinsa, ya kama idansa daga kallon haramun da makamantansu. To amma ƙasashe ne waɗanda suke shiga da bayyana tsaraici fiye da kima, musamman yayin da ya ci sa'a ba ya zo a lokacin da ba lokacin sanyi ba. Wannan wani kalubale ne wanda mai azumi ke fuskanta, kamar yana rasa rabin ainihin bangare na azumin shi saboda wannan tabarruji da yake faruwa a ƙasashen Turai. Domin mu azumi kai nan ka sani, manzo Allah ya nuna mana ba wai mujarradin mutum ya daina cin abinci ya daina shan ruwa ba, a'a sai ya rinsa idan sa ga kallon abin da bai halatta ba da makarantarsu, wanda shi kuma a ƙasashen Turai ba zai yi ma karayi ba ga wannan ba.
Da misali, in ba lokacin sanyi ba ne, in ka huto zaka ga wanda ta yi shiga mai kyau, in ka huto zaka ga wanda ba ta yi shiga mai kyau. Kai ne zaka tuna ma kanka da cewa manzo Allah ya ce ka kauda idanka, in ka kauda idanka kuma zaka zauna lafiya, in kuma ka tsaya kana kalle-kalle kai kai ganin maganga.
Da haka ne muka kawo ƙarshen shirin na Allah ɗaya gari bamban. A madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka, Ramatu Garba Baba ke cewa da ku Ramadan Mubarak, mu huta lafiya. Daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
A gaida Ramatu Garba Baba, yanzu kuma lokaci yayi da zamu bude layin wayar mu, mu ba ku dama dan ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan batun kalubalen farashin man fetur a Najeriya a daidai lokacin da yarjejeniyar sayan danyen mai da kudin naira maimakon dala tsakanin kamfanin man Najeriya na NNPCL da matatun man kasar ke gab da karewa a wannan watan. Wannan kuma na zuwa ne yayin da rahotanni ke nuna cewa a baya-bayan nan ana fuskantar matsalar man fetur a wasu sassan makwabciyar kasar Niger. Mun samu kira na farko daga Kaduna.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Sunana Ibrahim Alaran Mariga Kaduna.
To muna jin kamalan Ibrahim.
Yawwa, to gaskiya magana wannan kalubale ba ma jin daɗin shi matuƙa. Yana da kyau wannan kontiragin a ƙara sabunta shi. Abu ne ba doka ta ƙayyade haka ba, a'a wani sharaɗi ne su suka ƙayyade haka. So da wannan yarjejeniyar a ce ba za a sabunta shi ba zai sabbaba wahalar man fetur da kuma tsadan shi a ƙasa ta Najeriya. Duk da gashi muna da arzikin a ƙasarmu, amma wani tsare-tsare na gwamnati ya hana mu mu amfana mu ji daɗin wannan arziki da muke da shi. Gwamnati ta duba daga yadda ya kamata ta yi ta sauƙaƙa mu al'umma. Na gode, da fatan za a tashi nan.
To mu ma mun gode Ibrahim Alaramma. Yanzu kuma za mu je Nasarawa.
Bashir Tela ne daga nan lafiyan bari bari a jami'ar barka da aiki.
Barka ka dai Malam Bashir Tela, muna jin ka.
To alhamdulillah, kamar da dai Murtala ya so kai bayani, a Najeriya muna da albarkatu na man fetur. To amma shugabanninmu musamman taunin kuma na NNPC, kamar abun ba a son talaka ko yan kasa su muri wannan abun ba. Idan mai ya fara samun sauki da sa bijiro da wani abu domin a gama ya ƙara tashi. Mu dai muna fatan wannan hukuma shugabannin su ji tsoron Allah, wannan haƙƙi da Allah ya rura musu su kawo da su kawo. Mu a Najeriya da ma Afirka ya kamata ce duka ana amfani da wannan Najeriya. Allah ya kyauta Bashir Tela da yana kan bare bare. Allah ta sanki lafiya mara.
To amma mun gode Bashir Tela, yanzu kuma za mu je Kebbi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Kebbi?
Ajiya kina magana da dan Asaba mai fata ya wuce.
To muna jin kamalan dan Asaba mai fata.
Gaskiya babu hujja ko dalili da zai sa NNPC ta ce ba za ta sayi ma dalalan man fetur da fetur da naira ba sai da dala. Ita Amerika tana amfani da kudin Najeriya ne wurin sai da manta. wannan bai dace ba a nuna rashin kishin kasa so ake yi a kara ma wannan gwamnati laifi dama tana da laifi gare mu mun zabe ta bace mun abin da ta alƙawari ba sannan kuma yanzu a zo a kara kasa ma talaka aya a hannu mun zabe ta ne saboda mu samu sa'iya amma ba mu samu ba wannan rashin adalci ne ba mu yarda da wannan ba ba za mu yarda ba ba za mu yarda ba gaskiya
to mun gode dan Asabe mai fata da ra'ayinka yanzu kuma za mu je Zamfara
Assalamu alaikum warahmatullah
Wa alaikum assalam da wa muke magana daga Zamfara
Ina magana da Almayau baka aikin yaro sanga kokarin mu da jan Zamfara
Muna jan kamalan Almayau
Allah ji karin gaskiya wannan ce kuce nan mai gaskiya mu ina jira gaskiya ba mu dinar gine Kun cewa mun zabi gwamnati ne da ni da abuwa canza amma kai gashi yanzu abuwa lokaci kai lokacin mai ya tashi lokaci abun gaskiya ba kamata a ce suna wani abu ba don gaskiya wannan al'amura gaskiya shin ga shi wannan mai din kamata ya minista mai da canza shi don gaskiya wannan abu gaskiya yawa lokaci wannan abu ko jan abu kashi da kutaci lafiya har mai ba ka yake ya
to mun gode malam Armayau yanzu kuma zamu je kwara
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum salam.
Binawa daga nan Kwara.
Muna jan kamalan Bello.
Zamu aje wannan kan rashin tausayi ne na shugabannin mu na talaka. Sai da muka duba tun lokacin da aka cire tallafin man fetur ko shi talaka yana cikin wahalar man fetur kuma babu ko shi daga a kara miki wannan sai a kara miki wannan ba din bai babu tausayi. Mu dai muna kira ga shugabannin mu da Allah ya kamata su ji tausayin talaka su tabbata miki. Su ga cewa irin wannan matsala na man fetur ta sa talaka ya samu sauka. Wannan ita ce gurin mata na gode VOA.
To mu ma mun gode malam Bello za mu sake komawa jihar Kebbi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam da wa muke magana?
Ina magana da Buhari Kitaken Gari daga nan Kebbi.
To muna jin ka malam Buhari.
To magana mai na farashin mai ake magana ba.
Haka.
Na daga tallafi kenan.
Muna jin ka malam Buhari.
Ba, gode da abinda muke so ƴan Najeriya dai da Allah har yanzu dai muna roƙo magana kan dumbo mu dan ƙara samun saboda kowane lokaci dai talaka shi ne ke san wuta ga wanda haraka mai dina abinda muke roƙo har yanzu dai dumbo ya dan ƙara sauƙaƙa mana kuɗin man nan shi talaka ya ji dama.
To mun gode malam Buhari daga jihar Kebbi kuma da kiranka muka kawo karshen daukar wayoyin mu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku wata damar mun gode. To yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice.
To a takaicen jami'an gwamnatocin Amurka da Ukraine sun gana yau Talata a Jidda kasar Saudiya don tattaunawa a kokarin kawo ƙarshen yakin Ukraine inda dukkanin bangarorin biyu ke cewa Ukraine ta fayi na'am da shawarar da Amurka ta gabatar ta tsagaita wuta na tsawon kwanaki 30. Wani bayanin haɗin gwiwa da aka fitar bayan tattaunawar na cewa Ukraine ta bayyana shirinta na yin na'am da shawarar Amurka ta a cimma tsagaita wuta na tsawon kwanaki 30 ba tare da ɓata lokaci ba, wadda ana ma iya tsawaitawa muddin ɓangarorin biyu suka amince, wadda kuma ya danganta ne ga yadda Rasha ta amince da ita da kuma aiwatarwa tare. Wani ɗan bindiga ya afka wani otel a birnin Baledweyne na ƙasar Somalia a yau dinnan Talata ya kashe mutane aƙalla 5, wanda hakan ya janyo ɗaukar mataki wanda har yanzu ana kai a cewar wani gano da kuma wani ɗan majalisar dokokin Somalia.
To wani takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin madauke da wani sabon shirin. A madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni da ma injiniyan mu Nick, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.